أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بياكم والسلام عليكم ورحمة الله. بركم دا يمتش الله ربا بيوغا وسع المحرم جرر النبي عليه الصلاة والسلام شكرو دبو دير داري هدود أربعين دا سكوس daga Makka zuwa Madina da kuma hakan ya daidai da 17 ga watan Yuni 2026 miladiya. Ci gaba da darasin mu na tafsiri kamar yadda aka saba. Darasin da ya gabata mun karanta aya ta 23 da kuma ta 24 cikin wannan sura mai albarka, suratul Isra. Fadin Allah ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima waghfir lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmah وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من يفسر باني بجيم باك من دا أدرس اندي اقباتا مكتشي يو إن شاء الله تعالى زامو جي أبن دشي أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير zai faɗi dangane da tafsirin wannan aya. Kafin haka ina so yi amfani da wannan dama kamar yadda muka saba kowane lokaci irin wannan munasaba idan ta zo, in tunatar da kanmu a kan jefa ayyukanmu. Watanni 12 sun shuɗe a cikin rayuwarmu, an shiga sabuwar shekarar musulunci. Sun ana yi da ke wata rana za a yi baki, kuma za ku ga kamar jiya ne shekara ta ƙare aka shiga sabuwa, to ga sabuwar ma ta ƙare ta zama tsohuwa. Yau kina cikin waɗanda Allah ya haramta rayuwa cikin gajiya ɗaya ga wata, yau ma biyu ga wata. Nima ce babba, to lallai yana da kyau kullum mu rika gyara ayyukanmu, mu rika aikata ayyukan da za su kusantar da mu Allah, su jatta mana zamanmu da za mu yi a cikin kabari. Zaman da za mu yi a cikin kabari zama ne wanda yake da tsawon gaske, Allah kaɗai ya san adadinsa. Amma abinda nake da yakini a kai, ke ma kike da yakini a kansa, shi ne zaman da za mu yi a kabari ya fi adadin shekarun da muka yi a duniya. Kwarai da gaske. Kuma mutuwan nan tana nan, ko yanzu ko an jima. Da yawa kamar da kuka sani, mutum zai saka kaya sai dai a cire mai. Akwai wanda ma har ta ruwan wanka zai saka don ya wanka, to amma sai dai a mai wankan da wannan ruwan. Ya bar gida da kansa sai dai a dawo da shi. To haka mutuwa take. Duk baƙon da zai zo miki bai san lokacin da zai zo ba. ya zama dole ki shirya masa ki mai kyakkyawan shiri sai da kin san zaki bako da safani bako zai zo ko da yamma ko da daddare ko da rana kina gida ko kina kasuwa a koyaushe zai iya zuwa miki bazantakan dole ki shirya masa waɗanda suke mutuwa suna mutuwa ne da gura saboda ce irin wanda kike da shi kina son kaza kina son kaza kina son kaza to su ma haka suke mutuwa su tafi lahira ba tare da burin nasu ya cika ba to ke ma haka ke zama za ki tafi ba tare da burin ya cika ba dukkan wani jin daɗi na duniya ba wanda yake dawama a ya mutse yake a hargitse da baƙin ciki to haka duniya daɗin ta yake amma na lahira shi ne dawamamme wal'akhiratu khairun wa abqa haka yan uwa ba abu ba ne wanda yake mai sauƙi wani daga cikin magabata ya zauna ya kirga shekarunsa da ya kirga shekarunsa sai ya kirga kwana 360 su adadin shekarunsa ya kama kuka ce yanzu haka zan haɗu da Allah da adadin shekarun da zulubai na wannan shekarun kwana 360 shi da shekara ɗaya kwana 360 ɗin nan sau nawa ne yanzu a shekarunki idan shekarunki 60 360 sau 60 in shekarunki 70 haka in shekarunki 50 ma haka to kuma ki ɗauka kowace rana kina zunubi ɗaya tal wannan adadin zunuban ya za ki tunkari Allah da su za ku gane abin ba wasa ba ne Allah madaukakin sarki ya kyautata ƙarshenmu Allah ya sa mu cika da imani waɗanda suka rasu muna addu'ar Allah ya ji kansu Allah ya yafe musu Allah ya sa su na cikin kyakkyawan makunci marasa lafiyarmu kuma Allah ya ba su lafiya gida da asibiti mu ma Allah ya kare mu da lafiya wannan al'amari na tsaro da ya taɓarɓare ana ta kuka cewa ana so a kashe arewa arewa ta rage da mutuwa zaida ne kawai ba a yi ba amma tuntuni ta rage da mutuwa babu wani abinda zai faranta miki rai yanzu a kafafen sadarwa idan kika buɗe sai dai abinda zai bakanta miki rai kawai ke gani to muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musiba duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ya mana maganin sa wanda suke hannun masu garkuwa da mutane Allah ya ba su mafita Allah ya kubutar da su ya dawo da su cikin iyalansu da aminci mu kuma Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu ya kare mu da zuri'an mu gaba ɗaya Allah ya sanya tsammaci tsakanin mu da su sai mun wuce sannan su biyo baya ko kuma sun riga sun gama sun tafi sannan mu zo mu wuce kar Allah ya hada mu da su Allah ya kyauta so yan uwa wannan dan tunatarwa ne ba so muke wai mu mai da shi wata al'ada na dole sai hakan ya faru ba amma dai tunatarwa ne da tambayi kin kwana 360 wallahi in dai za ki je wani wuri kin kusa ita a cikin shekarun ki haka muka yi bara haka muka yi bara wancan bari haka duk shekarun nan an karamar nasiha nan mutunatar a farkon shekara na musulunci, haka a farkon shekara koda na na watan albashi ne, shi ma duk muka tunatar da kanmu haka, saboda kwanakin dai su ne. Sai idan ba a nufi mutuwa ba, ila kin ga wata a kusa da kiyamata, sai wata rana kuma littafi zai zo kanki. Allah ya ba mu sa'a. To Abul Fida Isma'il ibn Amr ibn Kathir yace, yaqulu ta'ala amiran bi ibadatihi wahdahu la sharika lah. Allah mai girma da daukaka yana bayani, yana mai umarnin ka bauta masa shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba. Fa inna al-qada'a huna bi ma'na al-amr. Qada'a anan gurin ma'anarta shi ne umarni, da Allah ya ce wa qada rabbuka, ma'ana ai amara rabbuka, Allah ya yi umarni ya hukunta, kamar yadda ainihin wato mujahid yake cewa wa qada bi ma'ana wassa, yace Allah ya yi wasici. Wa kaza qara'a dhalika Ubay ibn Ka'ab ibn Mas'ud wa Dhahhak ibn Muzahim wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyya, ma'ana ubangijinka yayi wasiya da cewa kar a bauta ma kowa sai shi. Wa li hadha qarana bi ibadatihi birr al walidain, saboda haka ma Allah mai girma da daukaka ya gwama yin biyayya ga iyaye tare da bautarsa. Fa qala, sai yace wa bil walidaini ihsana, yace iyaye a kyautata musu. Ai wa amara bil walidaini ihsanan, sanan daga cikin umarnin da Allah yayi bayan ya ce a bauta masa shi kadai, ya kuma ce ayi wa iyaye biyayya. Kama qala fi ayatin ukhra, kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar daban, anishkur li wa liwalidayka ilayya almasir, ka gode mini ni Allah sannan kuma ka gode wa iyayenka. Iyaye suna da daraja, domin Allah madaukakin sarki ya gwama matsayinsu tare da nashi. Ya yi umarni da a kadaita shi, ya kuma ce ai wa iyaye biyayya, sannan ya ce a gode masa, ya ce kuma a gode wa iyaye. Godiyar Allah dole ne, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanci a gode masa. To haka zalika iyaye sun cancanci a gode musu. Duk wata ni'ima da ɗan adam ya samu a bayan ƙasa, iyayensa su ne sila, domin ba faɗowa ya yi ba daga sama, ba hadari ba ne aka yi aka yi ruwan mutane sai shi ma ya faɗo. Waɗannan iyayen su ne suka kawo shi duniya, lokacin da ya zo duniyan kuma yana da rauni, sai Allah ya ce wahanan ala wahani, wahala ne cikin wahala, kama daga wahalar uwar da wahala ga shi jaririn da yake rayuwa a cikin mahaifa, bayan an haife shi bai san hanyar da zai ci abinci ba sai an koya masa. Haka ita ma rayuwa ta canza mata, ba ta jin dandano na abinci a lokacin da ta samu ciki, ba za ta yi bacci ba sai ɗan nan ya yi, kamar yadda ba za ta sha ba sai ya sha, ba za ta ci ba sai ya ci. Hankalinta yana kansa, natsuwarsa shi ne nata, damuwarsa ta shiga damuwa. Kun ga wahalan ala wahani ne. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni na kai tsaye da cewa dole a gode musu a kan abinda suka yi. Amma ku sani da ku iyaye da ku 'ya'ya, makoma tana gare ni, shi ta ce ilayya al-masir, ko ma tana gare ni ni ne zan saka ma kowa abin da yi kai uba da na dauka maka wajibcin yi wa tarbiya ayyanka in kai ka tsira idan baka yi ba kuma zan baka azaba kai ma dana maka umarni da kai biyayya ga iyayenka idan kai ka tsira idan baka yi ba kuma zan maka azaba ba wani abu bane da in wani bai yi ya ce ba zai yi ba Allah ya daura ma kowa wannan nauyi da wannan amana Allah madaukakin sarki yana cewa imma ya bulughanna in takal kibara ahaduhuma aw kilahuma ko dai ya zamanto girma ya samu tsaye daga cikin su kai kana raye gashi ka girma daya a ciki yana nan uwa ne ko uba ne aw kilahuma ko kuma duka su biyun suna nan da rai ba su mutu ba kuma gashi kai ma ka kawo karfi Allah ce to fala ta kullahuma uffin karka kuskura ka ce musu uff karka ce musu uff kai la tusmi'uhuma qawlan sayyi'an karka ji yadda su wata magana mummuna mara dadi hatta wala ta'fif alladhi huwa ajna maratibul qawl as-sayyi yace koda alama ne na kashi wanda shi ne mafi karancin wato martaba na mummunan abu ko na mummunan magana kun ga dai shi ba zagi ba ne ba ciya ba ne wai wani na gaji wai ni da Allah an matsa mun ni kadai ne da ko ku ai ga wani shi ma wani ma ai yana kaza me yasa sai ni a ke kadai ne kika dan numfasa irin dai kin gaji da wannan bukatu kullun sai dai a kika shi wani na zan sa kaina ne kila ma ke kike fada wa kanki a wurin ba kowa ko da wannan Allah ya ce karka fada musu an gane ko wala tanharhuma karka zage su lafazan tanhar ko annahru anan zagi ne ai wala yasduru minka ila ilayhi ma fi'l alqahr wani mummunan aiki kare fito daga gare ka zuwa gare ga iyayenka kama qala ata kamar yadda ata yake cewa ibnu abi rabah yace wato fi qawlihi ta'ala wala tanharhuma ay la tanfid yadaka ala walidika karka cire hannunka kai haka ka kakkabe hannunka gaban iyayenka karka kuskura walahuma ko walamma nahahu an qawli alqabih lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutun ya aikata mummunan magana wal fi'l alqabih ko yayi magana mara kyau ko yayi aiki mara kyau to amarahu bil qawli alhasan to sai Allah ya umarce ka yace ka faɗi magana mai kyau tunda an ce kakka faɗi mummuna ka aikata mummuna to ka faɗi mai kyau an gane ko fa qala sai Allah ya ce wa qullahuma qawlan karima ka faɗa musu magana mai kyau magana ta karamci ay layyinan tayyiban mai taushi mai dadi an gane ko hasanan mai kyau bi ta'addubin da ladabi wa tawqirin da girmamawa wa ta'zimin da kakawa su an fahimta an gama baba ai dai yanda kace haka za a yi aji ai shikenan kawai ai dai yanda kike so an gama shikenan ya ba wani batun ji a ku kawo ra'ayi iyaye sun wuce duk inda kuke tunani ba a ja ba a zuwa da ra'ayi akan ra'ayinsu bin ra'ayinsu ake an gane ko a bishi sau da kafa a kuma yi aiki da shi idan mutum na da ra'ayinsa sai dai daga baya in dama ta kama sai ya kawo cikin hikima shi ma amma ba wai ya ainihin wato nuna cewa yana da nashi fahimtar sabanin nasu ba shi yasa magabata suke daukan wannan da mahimmanci an gane ko uwayensu lalle sun san darajarsu har an samu wani daga cikin magabata wato haiwa ibn mas'udin yana daga cikin manyan magabata yana da majalisi da yake karantarwa an gane ko an ce lahu ummun kharqa yana da uwa wacce take da tabin hankali malami ne yana zaune a gida a cika gida da masallaci hada da gida ne ana karatu wannan uwar tashi ce ta zo ta daga kiransa
tace ya haiwa ya haiwa haka zaka dinga kiran shi yana ji kuma zai amsa ya tashi kam irin yadda take kiran shi zaki dauka cewa maciji ne ya ta gani ko kunama ko rabu da zai cutar da ita zai ta fara masa kira amma da ya tashi zaka ce qum wa alqi ash-sha'ira ala ad-dajaj je ka sawa kaji abinci kuma tana tuba hankali abincin kaji za ta bashi umarni zai zuba musu dan gero tana da wasu yan kajinta haka kora tana da tabin hankali tana da gane cewa wannan kajinta ne ya kamata su ci abinci sai tace haiwa ya tashi ne ya samu abinci haka zai tashi kam ya je sawa kaji abinci ya canza musu ruwa ya gyara su in ya dawo cikin ɗalibansa sai ya ce tadrisukum nafil karantar da ku nafila ne wa ta'atu ummi wajib yi wa uwata biyayya ko wajibi ne magabata sun san wannan haka suka ɗauki iyayensu suka ba su daraja suka ba su kima suna kambama su na faɗa muku talaucin Abu Hurairah sai da ya sa dole ya siyo bawaye yanta saboda ya ɗaga murya sama da mahaifiyar shi uwarsa ta kira shi Abu Hurairah ya ce labbaiki sai ya ga muryar shi ta fi nata ya dinga istighfari astaghfirullah astaghfirullah ya nemi bawaye yanta saboda Allah ya gafarta masa ɗaga muryarsa akan mahaifiyar shi yau akwai wanda yake dukan mahaifiyarsa yau akwai wanda yake zaginta akwai wacce take ci mata mutunci akwai wacce take cewa ba ni kake akwai wacce take cewa kin cuce ni uwarki ce ta cuce ki kantara ma ta cuce ki ba a gaya mata haka sai dai ki bar abin a zuciyarki kawai kin san uwarki ba ta miki adalci ba ko ba ta miki daidai ba amma dai ba a furta musu ba magana kuma Allah ya ce wa qul lahumā qawlan karīmā ce duk sanda zaki magana da uwarki mahaifiya to ya zamanto cewa magana ce kare ba magana banza ba kar ki kuskura iyayenki su ji wata mummunan magana daga bakinki zuwa gare su sai kikkiawa sai wanda za su ji daɗi ko da kafirai ne insha Allah da izinin Allah an gama ana zo shi kenan tsiro yin nan ba wai batun a'a to kaza 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 kina kawo na kira ayin ba ba haka Allah mu da cikin sarki ya shirye da mu lokacin da aka samu rikici na faramika akwai Yahya al-Burmuki Yahya al-Burmuki yana da ɗa da ɗansa da shi din aka kama su aka sa su a kurkuku aka ɗaure su lokacin wannan fitinar da ta same su wanda yake kurkuku mai tsaron kurkuku ya lura shi Yahya al-Burmuki ya tsufa baya iya taɓa ruwan sanyi ya alwala da shi saboda tsananin sanyi sai an ɗumama ruwa to suna cikin gidan yari ya za a yi yanzu ga ɗaga uba a cikin kurkuku an kulle baya san halin mahaifinsa ga tsufa ga kuma yanayi na sanyi wannan ɗan da yake tsayawa cikin dare ya ɗauko ainihin wato kwano na ruwa da zai yi alwala gwangwani sai ya ɗaga shi kusa da fitila ya tsaya ya kanta shi a jikin sa sai gari ya waye saboda ɗumin fitilan ya ɗumama ruwan dan gobe da safe baban ya tashi ya samu ruwan alwala ya ce baba ga ruwan ɗumi ya yi alwala da shi wa bil walidaini ihsana haka yake yi saboda kawai ya samu ruwan ɗumi wannan na kurkukun sai ya lura mai kurkukun da wannan abin da yake faruwa kawai inda dai sai ya kashe fitila saboda mugunta to da ya kashe fitila yanzu ya zai yara aka ce yaron sai ya koma yana tuɓe rigar shi idan ya tuɓe rigarsa sai ya ainihin wato saka kwano a cikinsa ya kwanta a kan cikin kwanan da kai ɗumin cikin shi da zafinsa zai rika ɗumama ruwa haka zai tsaya a duke ciki kun san yana da zafi to ya toshe duk wata kofa da kafa da ruwan iska za ta shiga to ɗumamin zafin cikinsa sai ya ɗumama wannan ruwan sai ya fito ya zama ɗumi ko bai yi zafi ba babu sanyin da zai cutar da mahaifinsa gari ya waye ce baba ga ruwan ɗumi sai alwala wa bil walidaini ihsana ki kalle yadda kike da mahaifiyarki da naki mahaifin ya kike mu'amala da shi ya kike mu'amala da ita ko a'a yadda ko kanwarta kawarta duk waɗannan suna da alaka da iyaye wani abokin babanki ne ko wani babanki ko kanin babanki ko abokanansa hukuncin sa saboda annabi ya ce inna min aqri albirri an yasila ar-rajul wadda bihi ba'da an yuwallu kaccen biyayya wanda yafi kowa biye shi ne wanda yake sadar da zumuncin bai saduwa sai ta hanyar iyayensa ga wata mata can ke kin san matar amma me yasa kika santa kawai kawon mamaki ce to kun ga dalilin mahaifiyarki ce to ki rika mata biyayya saboda alakar mahaifiyarki ita za a rubuta miki ke iya ce mai biyayya ga wani can abokin babanki ne ga wani can wani babanki ne kanwar mahaifiyarki ce yar ma alakar da ke tsakanin uwarki mahaifiya ko ubanki mahaifi da waɗannan mutanen su ne alakar da ta sa kike da alaka da su kika san su to dole ki shiga mutane da wannan zumunci Abdullahi dan Umar suna zaune sun ya da sansani wani balaraban kawai ya zo ya tsaya musu yana kallon su ya ga yan birni sai Abdullahi dan Umar ya ce ah bawan Allah bismillah mana ya sunan ka yace suna na wani daga ina yace daga gari kaza Abdullahi dan Umar yace gari kaza ya sunan mahaifinka yace mahaifina shine wani sai bai race wani shine mahaifinka babanka shine abokin amirul mu'minin Umar yace kware ko babana abokin amirul mu'minin ne babanka shike zuwa Madina wajen Umar lokacin Umar yana khalifa abokinsa yace kware daga cikin kansa ne Umar ya tashi Abdullahi dan Umar ya runguma wannan yasa aka bashi abinci aka saki sauki mai kaya ya cire kayan jikinsa da rawanin sa ya mika masa suna ce masa kai hakuri amirul mu'minin wannan ai dan kauye ne in ka dan bashi dan dabino kwa dai biya ishe shi ba wani abu sai ce ina yace kai wannan fa ina masa wannan abin da nake masa ne saboda abokin babana ma'ana saboda alakar babansa da babana Umar babansa abokin babana ne saboda naji annabi yana cewa inna min abaril burri an yasila ar-rajula wadda abihi ba'da an yuwallu a yau zumunci ya lalace da iyaye sun mutu sai ku ga kafin wani ya hadu da wani dan uwansa yayi zumunci da shi wanda ada ake yin zumunci lokacin albarkacin iyaye na nan da sai a shekara da shekaru ba hadu da wani ba ba ma san wani ya shiga cikin wani hali ba balle a binciki halin da yake haka faki kuna zumunci kun kunga kuna dan gaisawa da junan ku saboda iyayen ku na da rai ne majiran da aka ce an waye gari babu iyaye to wallahi za ku sha mamaki sai wata da watanni wani ma bai nemi dan uwansa ba kowa ta kan shi saboda haka wayannan abubuwan in kika kalle su duka zaki ga yana ƙara fito miki da darajar mai wa'annan iyaye da Allah ya ce a gode musu sun cancanta a gode musu kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam ya ce ubangiji ya ce waqfid lahum janaha adh-dhulli min ar-rahma ki shimfiɗa musu wato fuka-fuki na kaskantuwa ta hanyar tausayi ma'ana ki kai ƙarshe makura ke ki kaskantu a gabansu ai tawadu lahuma ki yi tawalu'u ga iyayenki bi fi'liki ta hanyar aikinki akwai uwa da na sani Allah ya azurta da ta wannan ɗan da Allah ya azurta ta da shi ɗa ne wanda yake da nasibi ina fata ana fahimta ɗa ne mai biyayya kuma Allah ya masa arziki Allah ya maɗan na ta arziki wallahi na faɗa an fahimta ni ban taɓa ganin sa ido da ido ba amma abokanansa ne nake tare da wasu na san su abokanai na ne mun yi karatu tare da su mukan haɗu jefi-jefi a wasu munasabat idan Allah ya haɗa mu kuma su kuma abokanansa ne sun san shi suna ba da labarinsa Allah ya masa arziki sosai suka ce mahaifiyarsa ko gaisawa ta yi da kai a titi a ce za ka haji to wallahi sai ka je sai dai ka mutu dan kawai list za ta bashi ta ce a biya wani kaza za shi haji wani kaza kuma dan zai biya musu kansu kun ga nau'i ne na biyayya batun zakka kuwa in ya fitar da zakka to dan kamata yake duk wanda ta so ta ba kawai ta ba to kun ga akwai irin wannan a hannu guda kuma zaki iya samu wanda shi yana da arzikin amma iyayensa ba su taɓa jin amfana wannan arzikin ba akwai irin su arziki da ke kallonsa sirrin arzikin mutum shine iyayensa albarkarsu addu'arsu su yi miki addu'a su sa miki albarka za ki sha mamaki sai ki ta ganin arziki na budawa amma kin zo kin musguna wa iyayenki ba su ji daɗin arzikin da Allah ya yi miki ba ƙari ma kika musu har da gyara na mummunan mu'amala da baƙaƙen maganganu to ba yanda za ki ji wallahi idan kina takama da wani miji ne wanda kike ganin kin aure mai rufin asiri wallahi a ƙarshen ki ba za ta yi kyau ba mijin nan sai ya miki dukan tsiya ya koro ki kuma arzikin ma ba za ki samu ba wallahi ba in ke ce kike tunanin ai kina da jali kike abin da kike samu sai Allah ya karya arzikin saboda ba albarka a ciki ba albarka Allah ya tsare mu saboda haka ki yi tawalu'u gare su sannan ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira sai ki ce Allah kai musu rahama wannan addu'a ana yin ta da iyaye ko suna da rai ko ba su da rai kai musu rahama ya Allah kamar yadda suka raine ni kin ina dan karami ai fi kibarihima ana kai musu rahama yadda suka girma yanzu wa inda wafatihima haka lokacin da suka zo mutuwa kai musu rahama kama rabbayani saghira kamar yadda suka raine ni ina karami Abdullahi da Abbas yace thumma anzala Allah sai Allah ya saukar da mata na lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba bayan an saukar da wannan aya ne sai aka saukar da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yace bai dace ga annabi ba ya nemi gafara ga mushrikai ko da ko sun kasance ɗan uwa ne makusanta a nan gurin alaƙar wannan aya da ainihin wato wanda da ta gabata shine idan har ya tabbata uba kamar da dazu na ce zaki biyayya ga iyayenki koda mushrikai ne ana koda kafirai ne ko to amma idan ya bayyana cewa ba za su yi imani ba gashi har sun mutu ba tare da sun musulunta ba ba tare da sun kadaita Allah ba to ba za ka taba zuwa ki ce Allah ka gafarta wa iyayena ba har ka roƙa musu gafara an gane ko domin ya riga ya bayyana cewa su din ba da ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim shi yasa ba bai Allah ya ce ma kana istighfar ibrahim li abihi go illa an mu'iratin wa adaha iyahu ai istighfari da neman gafara da annabi ibrahim yayi wa babansa ai alƙawari yayi cewa zai nema masa gafara a wurin Allah yace la astaghfiranna laka ko wala amliku laka min Allah min shay amma karshe Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi mai barra'a minhu kana yi ne in suna da rai kina sa ran za su musulunta da mu'amalar ki mai kyau idan ki gaishe su ki kai musu ziyara an fahimta to wani abu da ake na biyayya ki to amma yana bayyana sun mutu da kafirci to ba ki ba musu addu'a ki ne wa musu gafara alai ya ce wa qarja fi birrul walidaini ahadisa kaseera hadisai da dama sun zo dangane da yi wa iyaye biyayya من هل حديث المروي من طريق أنس دغا تشكي اكو حديثن دا اكا رويتو من طرق من طرق اهن يوي ديوا ان انس وغيره دغا انس دا وسن سما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل المنبر النبي لوكين دياو كان منبري قال امين 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 سيد النبي يجي امين حسو اكو ان غاني كو قال يكي تشا فقالوا سي صحابي سيكا يا رسول الله يا النبي الله alama ammanta akan me kace amin nan ne qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace atani jibril yace malaika jibril ne yazo mini fa qala ya muhammad yace ya kai muhammad rugma an fi mri'in dhukirtu indahu ko dhukirtu indahu fa lam yusalli alayka Allah ya tur musa hancin mutum a wuta ma'ana an fada hanci ne saboda yana gaba amma ana nufin dukkan gangan jikin mutum ma'ana mutumin nan Allah ya turbuda shi a wuta wane ne wannan yace duk mutumin da aka ambace ka a wani majalisi bai yi maka talati ba da ya faɗa haka sai mala'ika ya ce to dai mala'ika ba da sai cewa annabi kul amin ka ce amin mala'ika jibril ne addu'a ya ce wa annabi ya ce amin shine annabi ya ce amin kike fa kultu amin ya sake cewa summa radima antum ri'in takala alayhi shahru ramadan thumma kharaja falam yughfar lah Allah ya turmusa mutum a wuta wani mutum mutumin watan ramadan ya shigo har ya fita bai aikata wani aikin da za a gafarta masa ba ka ce amin in ji mala'ika jibril ya faɗa wa annabi annabi ya ce amin fa qultu amin summa qala sai ya sake ce mini rugma an fi mri'in ataka abawaihi aw ahadihima falam yudkhilahu aljanna Allah ya turmusa mutum a wuta wanda ya rifki iyayensa guda biyu ko ɗaya a cikin su mana ya rifke su shi yana da lafiya da hankali da komai sannan bai yi ta'a da biyayya ga ɗayan nan da samu a cikin su ko duka su biyan ba wani aikin da zai sa Allah ya gafarta masa ya shiga aljanna ba ka ce amin annabi ya ce amin ga waɗannan hadisai mahallin shahidi shine wannan gaba ta ƙarshe in dai har Allah ya sa iyayenki na da rai to wallahi ki gode ma Allah damar shiga aljanna kin samu sai dai in kin ki sai dai in kin ki nan muka yi cikin ki muka gwada satin da ya wuce mafi yawancin mu nan iyayen mu sun mutu kama daga ni mai magana aka zo masu ɗaya ɗaya na da rai ɗaya ba rai ko da wanda cikin su suke nan sai aka samu kusan yawan ɗaya ne ma amma wanda duk ba su da su sun fi yawa to kun gani duba ku ga wannan yadda al'abuwa su to dama suke da shi ba za ki gane cewa kina da dama ba wallahi sai lokacin da suka kuce Hassan al-Basri sai da ya kuka wiwi ya kace kuka ce kofar aljannar sa guda biyu an kulle masa da uwansa da ubansa lokacin da mahaifiyarsa ta rasu sai ta kuka yace yana da kofofin aljanna guda biyu gashi an kulle masa kofa daya kofar kuma ita ce ta hanyar iyayenki gashi dan kina da su guda biyu wallahi tallahi sai kin dage kuma ki dage ki tsaya a tsaye tukuru kiga cewa kin samu shiga aljannan yanzu haka nan sai wani abu ya taso ka zauna kai ta tunani ba wanda zaka iya magana da shi da sai iyayenka inda suna da rai su ne zaka tattauna wannan matsalar da su amma babu su kawai sai dai kai hakura kawai ka dan zubar da kwallonka ko kai musu addu'a ko kaza ko kaza to je tun da baki zo wannan matakin ba kina da dama ki ribaci lokacinki ki amfana da shi kafin lokaci ya kuce miki saboda haka kun ji dai addu'a da annabi yayi akwai hadisai da yawa malam yayi ta kawo su tun daga nan gaskiya ina ga sai dai mazazzaba kawai ko muka kawo zallan hadisin a tare da matali ba ko misali hadisi na gaba da yake cewa hadisin akhar qala al imam ahmad ko hadisin da yake can bai sanadin sa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man damma yatiman baina abawaini muslimaini ila ta'amihi wa sharabihi hatta yastagna anhu wajabat lahu al jannatu al bukta duk mutumin da ya rungumi maraya ya rungume shi wanda ya raya ya rasa iyaye maza da mata wannan iyayensa musulmai ya rasa su kuma gashi maraya ne kika dauko shi kika hada shi cikin gidanki mana cikin abincinki da abin shanki har Allah ya wadata shi to wajabat lahu aljanna albatta annabi yace aljanna ta wajaba gare shi har abada aljanna ta wajaba gare shi na tsallake mata isnadi ne kar mu ciri ban lokacin ومن اعتق امرأ مسلما دون دي انت متم مسلمي كان فكاكه من النار والله وانا يا انت كان سلق وسني يجزي بكل عضو منه عضوا منه وانا دوة تقبع نجكم والنمو مني لك انت يجي كا انت قبع جكين كني فيما انا فاتح انا فهمت سنة مالا يتشيق بحر ينزلي او انن قبر يكي تشيوا ومن ادرك والديه او احدهما فدخل النار فابعده الله دم mutumin da riski iyayensa na da rai kuma aka wayi gari ya shiga wuta a lahira to wannan Allah ya nisantar da shi kawai kaman yana cewa ne a yadda za a yi ki shiga wuta in da iyayenki na da rai. Wata wata hanya ya biyayya ake magana ai da kuma wannan kalaman falata kullahuma khafin da kuma anishkurli waliwalidayya duk ire-iren su shine abin da ake a sama aljanna ai. Sannan wani hadisin na daban shi ma yana cikin musnad Imam Ahmad yace man a'taqa inji annabi yace man a'taqa raqatan muslima fa hiya fi ka'uhu min an-nari. Duk mutumin da ya yanta wuya musulma ma'ana musum musulmi ne ka yanta shi ba wane ko baiwa to ka yanta kanka daga wuta. Fa inna kulla azmin min azamin izamihi muharraratun bi azami yamin izamihi. Dukkan wani kashi ko wata gaba daga cikin gaban wannan bawa da ka yanta to tana yanta irin wannan gabar na jikinka. Misali kunnan shi ya yanta kunnanki, hannunsa ya yanta hannunki, idanunsa ya yanta idanunki, kafafunsa ya yanta kafafunki, harshensa ya yanta harshenki, haka haka duk wani gaba na jikinsa to irin wannan gabar na jikinki ya yanta daga wuta. Wa man adraka ahadu walidayhi thumma lam yaghfir lahu, wanda kuma ya riski ɗaya daga cikin iyayensa sa'annan ba a gafarta masa ba fa ab'adahu Allahu azza wa jalla, Allah ya nisantar da shi daga rahama. Wa man dhamma yatiman baina abawayni muslimain, duk wanda ya kara maraya zuwa abincinsa ma'ana maraya na musulmi ya kara shi zuwa ga abincinsa ko abin shan sa hatta yughnihi Allah, har Allah ya wadata shi ma'ana ya wadata wannan maraya ya tsayo akan sa ya zama ba sai ya ci abincinka ba. Annabi ya ce wajabat lahu aljanna, aljanna ta wajaba gare shi. Waɗannan hadisai duka za ku ga suna da alaƙa da juna wajen mene, wajen tabbatar da mahimmancin iyaye da yin biyayya a gare su. Ina dubawa ne in ga ko akwai wata riwaya da ba ta koma zuwa ga wannan. Akwai wata riwaya ta gaba, riwaya dai har yanzu cikin musnad na Imam Ahmad yace haddathana Ibn Jurayj an ga wurin yace akhbarani Muhammad ibn Talha ibn Abdullah ibn Abdul Rahman an Muawiyah an Jahma an Jahimah as-Sulami anna Jahima jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahima ne yazo wajen manzon Allah da yazo sai yace fa qala ya rasulullah, yace aradtu al-ghazwa, ina so in tafi jihadi. Astashiruka, shine nazo waji'tuka astashiruka, nazo ina neman shawaranka. فقال في النبي يتشي مسا فهل لك من أم شن كان دقوا ما هي فيها؟ قال نعم. قال ألزمها بزمش ما هي فيها فإن الجنة تاتي بجليها بمن الجنة تراك الأشن كفا ثم هي فيها. ثم الثانية ثم الثالثة حكي رقزوا كرو نبي كرو نأكو في مقائد شك أورا ريد دبن دبن مثل هذا القول إرم ونبع جاء النبي يتشي فيها مسا أشياء كنت إيه أيبا أبو ما سابني Allah ya ji kan iyayenmu. Ga wani hadisin shi ma cikin musnad na Imam Ahmad, hadisi ne wanda yake ingantacce, yace haddathana Khalaf ibn al-Walid haddathana Ibn Iyash an Buhayr ibn Salim an Khalid ibn Ma'dan an al-Miqdam ibn Ka'at yakrib al-Kindi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yusikum bi abaikum, Allah na muku wasici ga iyayenku. Inna Allah yusikum bi ummahatikum, Allah na muku wasici ga iyayenku mata can maza. Inna Allah yusikum bi ummahatikum, Allah lalle yana muku wasici ga iyayenku. Inna Allah yusikum bi ummahatikum, haka yake maimaitawa. Inna Allah yusikum bil aqrabi fal aqrabi, Allah na muku wasici da dan uwa na kusa sannan mafi kusanci mafi kusanci duk ku rike kyautata musu. An gane ko akrajahu Ibn Majah min hadith Ibn Iyash, an gane ko sannan akwai wata riwaya ita ma bayan wannan cikin musnad da Imam Ahmad shi ma yace haddathana Yunus haddathana Abu Awana an Ash'afa ibn Sulaym an abihi an rajul min bani Yarbu' qala ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qultu lahu fa samituhu ni وهو يتكلم الناس كفه وهو يكلم الناس يقول yace ya zo wajen annabi ya ji annabi yana magana da sahabbai yana cewa yadul mu'ti al-ulya hannun mai badawa shine a sama ummuka wa abaka uwarka da ubanka wa ukhtuka wa akhaka thumma adnaka adnaka sannan na kasa sannan na kasa ma'ana waɗannan na sama da kai su ne waɗanda ake so ka basu basu ka ƙara basu ka ƙara basu sannan na kasa kasa su ma sai ka sake basu sannan akwai hadisi na daban wanda yake daga al-Hafiz Abubakar Ahmad ibn Amr ibn Abd al-Khaliq al-Bazzar fi musnadih yace haddathana Ibrahim ibn al-Mustamir al-Awqi haddathana Amr ibn Sufyan haddathana al-Hasan ibn Abi Ja'far al-Layth ibn Abi Sulaym an Al-Qamah ibn Marsad an Sulayman ibn Burayda al-Abihi anna rajulan kana fi at-Tawafi yace wani mutum yana cikin tawafi hamilan ummuhu yana dauke da mahaifiyarsa ya tsufu biha yana dawafi da ita fa sala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya annabi alaihi salatu wassalam hal addaitu haqqaha shinna biya haqqin mahaifiyar nan tawa gashi na dauke ta a jikina ina dawafi da ita qala la annabi ce a'a baka biya haqqin ta ba wala bi zafratin wahida ko zungura dai baka biya ba zungura nan da jariri yake a cikin cike dan yi haka ya dan juya to kwaya ɗaya talba kai baka ma biya ta ba kuma guda nawa kike yi a ciki kafin ki fito yaro guda nawa yake so nawa yake yi yana yin so biyu na'am ya fi goma ai ɗaya ma sai ya fi goma wannan zafaran kora ɗaya ne to baka biya ba haka abin ya ce masa ko kama kala sun maƙala da bazari la na alamu hu yarwi illa an hada da wajen hekultu wal hasan bai abin zafar kaza 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 har zuwa ƙarshe saboda haka wannan shi ne ƙarshen tafsirin wannan aya inda za mu tsaya kenan muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya gidan iyayenmu ya ba mu ikon yi musu biyayya waɗanda suke da rai Allah kuma ya raba mu da su lafiya Allah madaukakin sarki ya haska makwancin su gaba daya wanda suke da rai kuma Allah ya sa mu rubu da su lafiya ya sa su masu cika da imani wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah